sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA a free zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke binnin kuma sai na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurara salamu alaikum barkamu da warhaka Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki ke farin cikin sake jan ragamar wannan shiri da wannan rana kafin mika ku ga birnin tarayya Abuja ga Aisha Tafile da labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A daren jiya Talata aka rufe rumfunan zabe a fadin rabin gabashin Amurka yayin da shugaba ɗan Republican Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden suke dakon sakamakon zabe na hukuma daga jihohi da suka kara sosai don shiga fadar White House a wa'adin shekaru hudu an fara rufe rumfunan ne a jihar Indiana dake gabas ta tsakiya da Kentucky inda Trump ya samu nasara kamar yadda ake tsammani duka ƴan takarar biyu suna ikirarin cin wasu jihohi kamar yadda ake zato amma sakamakon jihohin fagen daga babu tabbas a wannan lokaci a yawancin jihohin kidayen ƙuri'u na mataki na farko inda kada ƙuri'a suka ci gaba saboda bambancin lokaci a yammacin Amurka sai rahoto da dumudumin sa Senator ɗan Republican wanda shine shugaban masu rinjaye ya koma don yin wa'adi na bakwai inda ya kada tsohon matukin jirgin yaki a sojin ruwa Amy McGrath ana ci gaba da kirga ƙuri'u a jihohin da ke gabar Amurka ta gabas da duk fadin Amurka bayan da Amurkawa suka yanke shawarar ko su baiwa shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican wani wa'adin shekaru hudu ko kuma su mika fadar White House ga dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden miliyoyin ƙuri'un da aka kada jiya Talata sun karu ne akan ƙuri'u sama da miliyan 100 da aka jefa yayin bude rumfunan zabe da wuri yayin da Amurkawa ke zabar shugaban ƙasa da ƴan majalisar dokokin Amurka da jami'an jihohi da na kananan hukumomi ana tsammanin yawan masu jefa ƙuri'u zai yi sama duk da rikice-rikicen da annobar coronavirus ta haifar a cikin sa'o'i masu zuwa za a mai da hankali ne sosai ga kidayar ƙuri'u a jihohin Florida da North Carolina suka taimaka wajen ingiza Trump zuwa nasara a shekara ta 2016 kuma inda zaben jin ra'ayin masu jefa ƙuri'u a wannan shekara ya nuna Trump da Biden suna kankan da juna yankin gabashin jihar Pennsylvania da ake kira fagen daga kuma shine aka fi mai da hankali amma ba lalle bane a fitar da cikakken sakamakon ba har sai ya dauki tsawon kwanaki masu sharhi sun ce dukkan jihohin uku na da matukar muhimmanci ga Trump idan har yana son wa'adi na biyu kuma ya guji zama shugaban kasa na uku a cikin shekaru 40 da suka gabata da ya fadi neman sake tsayawa takara bisa ga dukkan alamu kokari da aka yi na kare kayayyakin zabe a Amurka daga barazanar hari ta yanar gizo kwalliya ta biya kudin sabulu domin miliyoyin Amurkawa sun kada ƙuri'unsu na zaben shugaban ƙasa a yankunansu da jihohinsu. Jami'an tsaro a zaben na Amurka sun bayyana jin daɗinsu tunda cibiyar zaɓe ta farko ta buɗewa masu kada ƙuri'u ƙofa a jiya Talata a zaman rana ta ƙarshe da jama'a za su jefa ƙuri'a. Wani babban jami'i a sashen kula da tsaron kayayyaki ta yanar gizo da yawa manema labarai bayani kuma ya ce a sa kai sunan shi. Ya bayyana barazana ga kayayyakin zaɓe na shekara ta 2016 inda masu kutsen yanar gizo na Rasha suka auna na'urori a dukkan jihohi 50 na Amurka. A wannan karan daidai yake da kowace ranar zaɓe kuma kamar ma kowace Talata kawai a cewar jami'an duk da cewa an samu 'yan matsaloli a fadin Amurka amma an magance mafi yawansu. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i a shiga dokar kulle ta coronavirus a ƙasar Australia. Lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai mummunan hari kan mai uwa da wabi a shekaran jiya Litinin wannan hari ya kashe mutum hudu kuma akalla mutum 15 suka samu raunuka a wurare daban-daban a birnin shugaban kasar Sebastian Kurz ya bayyana da harin daukar fansa da ta'addanci jami'ai a babban birnin na Australia sun ce har yanzu basu tantance yawan ƴan ta'addan da suka kai harin ba, wanda suka kai kan jama'a da ke harkokinsu a wuraren shan barasa da gizajen cin abinci a daren ƙarshe kafin ƙasar ta shiga kulle. Shedu da suka gane wa idanunsu yadda abin ya faru sun ce suna zaton ƴan bindiga da yawa ne suka bude wuta akan wuraren shan barasa da gidajen cin abinci kusa da Sweden Plugs da ke magudanar ruwan Donab. Wani bidiyo da aka yada a dandalin sada zumunta ya nuna wani ɗan bindiga sanye da kayan motsa jiki yana harba bindiga mai sarrafa kanta sau da yawa akan wani mutum, kuma bayan ya tafi ya sake komawa ya ƙara harbin sa da wata ƙaramar bindiga. A jiya Talata, ‘yan sandan Zimbabwe sun kama wani ɗan jarida a karo na biyu wanda ke sukar gwamnati. Lauyansa ya ce wannan karan an kama shi ne da laifin raina kotu da ke da alaƙa da wani abu da ya wallafa a shafinsa na Twitter. An kama Hopewell Chin-Ono a karo na farko a watan Yuni da laifin rubuta labarin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. An tsare shi ne na fiye da wata ɗaya a gidan kaso mai matsanancin tsaro. Kafin aka sake shi bisa beli a ranar 2 ga watan Satumba da zummar ba zai sake wallafa wani labari a shafinsa na Twitter ba har sai an gama shari'ar tasa. Amma Chin-Ono sai ya bude sabon shafi na Twitter da yake amfani da shi ya yada labarai da suka shafi cin hanci da kuma sukar gwamnatin shugaba Emmerson Mnangagwa. Kamen na Chin-Ono da wasu 'yan rajin kare al'umma ya janyo wa gwamnati suka cewa tana kama 'yan adawa. Zargin da mahukunta suka musa. Rundunar sojin ruwan Sri Lanka da wasu kungiyoyi sun ceto wasu manyan kifaye da ake kira whale sama da 100 jiya Talata, yayin da suka fito gabar teku suka kasa komawa ruwa a kudu maso yammacin kasar. Sojin ruwa da tawagar dogarawan teku masu ceto rayuka na Sri Lanka da 'yan sanda da masu aikin sa kai da kuma sauran mazauna yankin. Dukkaninsu sun bayar da gudumawa a wannan aiki na ceto. Wasu mazauna ƙauyen sun bijirewa dokar hana fita ta coronavirus domin haduwa da jami'ai da dogarawan tekun wajen aikin mayar da halittun ruwan cikin teku. Tawagar masu ceton sun samu nasarar maida akalla manyan kifayen cikin teku. Akalla guda 2 ne daga cikin halittun ruwan suka sami raunuka kuma suka mutu, amma an binne su.
A gaida Aisha, yanzu kuma barin hannun taku ga Madina Dauda da kuma Nasiru Adamu Elhikaya domin ci gaba da gabatar da wannan shiri.
Madalla, yanzu za mu shiga shirin na musamman gadan-gadan daga nan ofishin muryar Amurka na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ni ce Madina Dauda tare da abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya. Za mu buɗe shirin namu da kashi na 2 na tarihin manyan 'yan takara a zaben da aka gudanar na Amurka, wato shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na jam'iyyar Democrats. Ga Murtala Faruk Sanyin na da kashi na 2 na tarihin shugaba Donald Trump.
A ƙarshen watan Fabrairu, Trump ya yi hasashe a wani jawabin da ya yi a gidan talabijin cewa cutar za ta gushe, wata rana za ta gushe, tamkar wata mu'jiza. To sai dai a maimakon haka cutar ta yaɗu zuwa dukkan jihohi 50 da ta haifar da tsayawar al'amura cak. Nan take kuma ƙasar ta shiga wani mawuyacin halin tattalin arziki, fiye da ma'aikata miliyan 48 suka rasa aikinsu, adadin da ya kai fiye da rubu'in ma'aikatan Amurka, a yayin da gwamnonin jihohi suka ba da umarnin rurrufe kasuwanci a ƙoƙarin hana yaɗuwar cutar. An rufe makarantu da jami'o'i inda aka koma karatu daga gida. An dakatar da gasannin wasanni yayin da asibitoci suka dakatar da wasu ayyukansu, su kuma shagunan sayar da abinci suka koma ɗauki ka tafi, yayin da aka haramta cin abinci a shagunan a mafi akasarin yankunan Amurka. Trump ya gabatar da yi wa manema labarai bayani a kowace rana ta Allah akan cutar ta coronavirus na tsawon makonni, to amma ya yi ta bayyana sauƙin lahanin cutar, watakila saboda fargabar bayyana ainihin gaskiyar lamarin cutar kan iya haifar da cikas ga damarsa ta samun nasarar zaɓe a watan Nuwamba. Ya kafe da yin alkawarin cewa za a samar da rigakafin cutar nan da 'yan watanni masu zuwa, duk kuwa da cewa ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce ba za a iya kai ga samar da sahihin rigakafi ba har sai zuwa farkon shekara ta 2021. Trump ya ɗauki tsawon lokaci yana koɗa maganin zazzabin malaria, wato hydroxychloroquine, a zaman maganin cutar ta coronavirus. yana mai cewa shi kanta ya sha maganin. To sai dai kuma binciken da aka yi a kasashe da dama ya nuna cewa maganin bai da wani amfani wajen kula da masu cutar. A don haka Trump ya daina ambatar maganin. A yayin da masana kiwon lafiya suka yi kira ga Amurkawa da su saka takunkumin rufe baki da hanci domin rage yaduwar cutar. Trump ya yi kunnen kashi da kiran, yana mai cewa baya tsammanin don shi aka yi. Kano kuma yana kushe masu saka takunkumin. Sannu a hankali makonni bayan makonni. Adadin waɗanda suka mutu ya zarta 131 a Amurka ya zuwa tsakiyar shekara. Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai fiye da miliyan 3. Adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya na hasashen cewa dubban wasu Amurkawa za su mutu a watanni masu zuwa. A yayin da yawan kamuwa da cutar ya soma ragewa a jihohin da ke arewacin Amurka, an sami sababbin barkewar cutar a jihohin kudanci, inda gwamnoninsu na daga cikin waɗanda suka soma janye dokokin takaita zirga-zirga a al'ummominsu, daga nan kuma suka ba da umarnin sake rurrufe wuraren shan barasa da sauran sana'o'i. Adadin rashin aikin yi a Amurka ya kai har kashi 14.7 cikin 100. Kano kuma ya sauka zuwa kashi 11.1 cikin 100 a cikin watan Yuni, sa'ad da aka sami ƙarin ayyukan yi kusan miliyan 5. Trump, wanda ya kasance magori wasa kanka da kanka, ya ce za a kai ga kwanakin da al'amura za su daidaita ga tattalin arzikin Amurka a rabi na ƙarshe na shekara ta 2020 da kuma zuwa shigowar shekara ta 2021. A yayin da cutar coronavirus take ci gaba da karaɗe Amurka, Trump ya fuskanci zanga-zanga wadda a wasu wurare ta rikide zuwa tarzoma a faɗin ƙasar. Biyo bayan mutuwar wani bakar fata George Floyd a ranar 25 ga watan Mayu, wanda wani ɗan sanda farar fata ya danne masa wuya da gwiwar ƙafarsa, duk kuwa da cewa Floyd ya yi ta ihun cewa baya iya numfashi. Trump ya aiki da sakonni iri daban-daban akan zanga-zangar ta biyo baya, yana bayyana goyon bayan zanga-zangar lumana. To amma kuma yana cewa rera takin rayuwar bakar fata na da muhimmanci, alama ce ta nuna kyama da kiyayya.
To Nasiru, gare ka.
Haje ki ma a gaishe ki, ai in kika saurara Murtala yayi matukar kokari wajen kawo wannan tarihin.
Abu namu maganin a kudai mu Malam Nasiru.
Haka ne. A gaishe ka Murtala da tarihi kashi na biyu na shugaba Donald Trump, wanda kuma miliyoyin masu sauraron mu za ku iya shiga shafukanmu na yarar gizo kan voahausa.com da shafinmu na Facebook don samun cikakken tarihin.
Murtala, kar kai nisa, kawo mana kashi na biyu na tarihin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, kuma dan takarar jam'iyyar Democrat.
Biden ya kuma bada gudunmuwa sosai a lokacin da yake majalisar dattawa, musamman wajen shata kudurin dokokin yaki da miyagun laifuka da suka hada da dokar haramcin mallakar miyagun makamai da ta yi aiki tsawon shekaru 10 har zuwa shekara ta 2004, amma ba a sabunta ta ba. Ya goyi bayan hukunci mai tsanani ga waɗanda aka sama da aikata manyan laifuka, matsayin da ya sabunta a yakin neman zaɓensa na shugaban ƙasa na shekara ta 2020. A yanzu ya ce, an ɗaure mutane da dama a kurkuku a Amurka, kuma da yawansu baƙar fata ne. Biden ya ce yana duba yiwuwar kafa dokar yaƙi da cin zarafin mata, muhimmiyar doka ɗaya da ya taimaka ta sami amincewar majalisar dokoki a lokacin da yake majalisar dattawa. To amma bayar da bahasi a zaman tantance naɗin alƙalin kotun koli Clarence Thomas, wani baƙar fata mai rajin ra'ayin riƙau da shugaban ƙasa na lokacin George H.W. Bush ya gabatar, ya tunzura wasu 'yan adawar Biden a cikin jam'iyyar Democrat tsawon shekaru. Anita Hill, wata lauya kuma abokiyar aikin Thomas, ta zargi Thomas ɗin da cin zarafinta, amma kuma ya musanta zargin. To sai dai Biden a lokacin yana shugaban kwamitin majalisar dattawa na shari'a bai ba da dama ga waɗanda za su ba da shaida a kan zargin na Hill ba. Ƙungiyoyin mata da na masu fafutukar adalci a shari'a sun soki lamirin yadda Biden ya gudanar da zaman sauraren lamarin. Daga ƙarshe kuma majalisar dattawa ta amince da naɗin Thomas a kotun koli har kawo yanzu. A watan Afrilun shekara ta 2019, Biden ya kira Hill domin nuna nadamarsa a kan yadda ya gudanar da lamarin na Thomas. To amma daga bisani ta ce sam bata gamsu ba. Shugabancin Biden kan iya kasancewa irin shekaru 8 na wa'adin mulkin Obama, tare da manufofin da za su fada da tsare-tsaren yan rajin samar da ci gaba akan daidaiton jinsi da ƴancin mata a Amurka da ma sauran ƙasashen duniya. Yayin da Trump ya fitar da Amurka daga yarjejeniyoyin cinikayya na ƙasa da ƙasa da na nukiliya da sauyin yanayi da yake ganin ba sa cikin maradun Washington, ana sa ran Biden ya dawo da matsayin Amurka da shigarta a al'amuran ƙasashen waje. A cikin gida, Biden ya yi suna na tsawon shekaru na bin hanyoyin siyasa domin yin aiki tare da 'yan majalisar dokoki na Republican. To sai dai a tsawon lokacin da ya kwashe yana neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da shi takarar shugaban ƙasa, Biden ya mai da martani akan sukar da ake mata cewa bai da sassauci a jam'iyyar Democrat ta wannan zamani. Yana mai faɗa a wani taro a watan Maris cewa, "Na fi kowa ra'ayin 'yan rajin ci gaba daga cikin masu takara." Biden ya jaddada nasarorin gwamnatin Obama da suka hada da bunƙasa sha'anin kiwon lafiya, goyon bayan fafutukar halatta auren jinsi da fafutukar tallafin gwamnati domin ceto kamfanin kere-kere na Amurka. Biden ya bayyana cewa Trump ya yi watsi da yaƙi da annobar coronavirus. Ya ƙara da cewa zai kai ƙarshen saka siyasa da rashin faɗar bayanai na gaskiya da suka ƙara uzurar rudani da nuna bambanci. Biden ya ce zai tabbatar da cewa ƙwararru a fannin kiwon lafiya ne za su shata manufofin gwamnati a kan sha'anin na kiwon lafiya ba 'yan siyasa ba. A yayin da bayyana ɓacin rai da tunzurawa a shafin Twitter ya zama babbar ɗabi'a ga shugaba Donald Trump. Sukul da baka na kwabar da Biden ke furtawa ya baiwa Trump damar ikirarin cewa ɗan takarar na Democrat yana samun disashewar ƙwaƙwalwa a yayin da yake ƙara tsufa. A 'yan makonnin baya-bayan nan, Biden ya ce yana takarar majalisar dattawa a maimakon shugaban ƙasa. Haka kuma ya faɗa a wani lokacin cewa Amurkawa miliyan 120 suka mutu sakamakon cutar coronavirus a maimakon 120. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa da ni ne nake yin irin wannan kwabar, da kafafen yaɗa labaran ƙanzon kurege sun yi ca a kaina, wannan ya wuce kuskure na al'ada. To amma da aka tambaye shi ko ƙwaƙwalwarsa ta soma ja da baya, Biden ya ba da amsar cewa duba, abinda za ku yi kawai shine ku lura da ni, kuma ba zan jira ma a kwatanta kaifin hankalina da kaifin hankalin abokin takarata ba.
To masu sauraro, kashi na biyu kenan na tarihin Joe Biden, wanda masu sauraro har ila yau za ku iya samun cikakken tarihin a shafukanmu na yanar gizo. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Madina mai muke da shi ne a kundin shirye-shiryenmu.
To a yanzu dai Malam Nasiru za mu nufi birnin Bauchi ne don wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zanta da wani ɗan jarida da kuma wani ma'aikacin gwamnatin jihar Bauchi inda suka yi sharhi kan zaben na Amurka.
Kin san dama Abdulwahab ana masa kirari da nan musamman.
Kwarai da gaske, tsohon hannu.
Yawwa.
Tare da ni za mu tattauna ne a dangane da zaben da yake yanzu na ƙasar Amurka, wanda yake kusan duniya an zauna ana ji ana kuma kallon yadda al'amura. Da farko dai malam zan so gabatar da kanka.
Sunana Awali su Burin Kudu, kuma ɗan jarida ne ni.
To sai wannan malamu?
Sunana Lol Dogon Jeji, kuma ma'aikaci ne a gwamnatin jihar Bauchi.
Idan na koma ga kai malam Awal Birnin Kudu, yanzu yaya kake ji kake kuma sauraro kake ma ko ganin al'amuran nan na zaɓe a ƙasar Amurka?
Eh, al'amuran zaɓen Amurka abu ne mai ban sha'awa bisa ga abubuwan da muka gani muka karanta a ɗasu-ɗasun nan. Na gani cewar Amurkawa a jihohinsu guda 50 da suke ƙasar sun fito suna yin suna zaɓe, ana babu cin zarafi, babu wani tsaro irin na kota kwana nan. A'a, kowa ya fito ya saki jikinsa saboda su Amerika dama ba su haɗa komi da demokuraɗiyya ba. A kan harkar zaɓe sukan fito su tabbatar da haƙƙinsu na 'yan ƙasa kamar yadda yake gudana a yanzu. To ana zaɓe lami lafiya, babu wata matsala. Sai dai ba mu san wa kankan ake aya ake ciki, babu wanda zai gaya maka yanzu. Duk wanda yace maka ga wanda yake gaba ko ga yadda ake yi, to ya yi shashi faɗi ne kawai. Wannan sakamakon zaɓe wurƙilla nan da kwana biyu zuwa uku ne za a san ma ina abin ya sa gaba.
To idan na koma ga kai mai sharha kan al'amuran al'amuran yau da kullum. Ya kake kallon wannan zabe?
A zahiri shi wannan zabe ba za mu iya cewa ga inda za ta kaya ba ko harshashe ya nuna, domin kaman ya zama karin batta ake tsakanin gwanaye guda biyu. Shi wannan wanda yake kai kowa ya sani yana da karfin mulki, tunda wancan karan ya hawo ya gama shekarunsa kuma zai sake neman zarcewa, da kuma shi wanda ya taba yi wa mataimakin shugaban kasa wanda ya sauka kafin shi wannan Barack Obama kafin Donald Trump din ya hau. So duk cikin su kowa gwarzo ne a bangaren da yake. Wannan a fatin sa shi ne yake abin nan, shi ma gashi wancan daga wancan bangaren. So kowa a cikin su gwani ne wanda yana da karfin da zai iya taka rawar gani wa Amurkawa, kuma kowa yana da abin nan dinsa kamar yanda suka nuna a campaign din su na neman magoya bayan su domin a mara musu baya, kowa ya ga an zabe shi a wannan kujera. So a zahirin gaskiya a yanzu zabe yana tafiya da yanda ya dace, kamar yanda ake gani tunda aka ce wani ma ya rawa kamar dan makada, tunda Amerika din nan ita ake ikirari sun kawo demokradiya a duniya. So saboda haka duk abin da za su yi sun yi shi wajen tsara yanda zabe zai tafi, babu musgunawa da kuma cin zarafin masu jefa kuri'a. So a zahirin gaskiya nan da dan wani lokaci kafin mu ga inda alƙilla za ta juya, nan ne za a iya fara in sakamako ya fara fita, to nan ne za a iya fara ganewa. Amma yanzu ba za a ce maka wani ba shi da farin jini kamar yanda ake tunani a dukkan yanda al'amura suke tafiya yau da kullum ba.
Mala awar Birnin Kudu, Amerika da ya kasa ce wanda yake a kusan duniyan nan sun zuba ido su gaya ne, domin saboda irin gwamnati da aka samu zai iya sauya alƙiblan yanda duniyan ma take, domin saboda karfin tattalin arzikinta. Shin yaya kake ganin irin waɗannan al'amura za su yi tasiri a zukatan masu zaɓe?
A to al'amura shi ne abin da ya shafi Amerika ya shafi ko'ina. A magana ita ce mun sani wannan cuta ta coronavirus wadda har yanzu ake fama da ita a sunare ta yi wa Amerika tattalin arzikin Amerika illa, ta taɓa rayuwar mutanensu sun mutu da yawa da sauransu. Amma maganar ita ce komai tasirin da abin ya yi a kan su, in magana ce ta zaɓen shugabanninsu, to suna yi ne iya ƙarfinsu. Sannan ko kamar da shi ɗan wani ya faɗa, da mai mulki ne da mara mulki. Donald Trump shi na kan gado, Biden mataimakin shugaban ƙasa ta bai. Amma ba na jin ƙarfin mulki zai yi tasiri a siyasar Amerika, kuma ko yana tasirin su bai da yawa, ba irin siyasa ce irin ta Afirka ba, wanda yake mai bindiga a hannu shi ne soja a Afirka. Abin da ke faruwa kenan. Amerika yadda suke abu suke bisa ƴanci, bisa tunanin mai kai, in kai musu abin da suka ga musu, kamar yadda Barack Obama ai yayi hawa na ɗaya ya zo na biyu. Amma koma tarihin Amerika, akwai shugabannin da hawa ɗaya kawai suka yi ba su koma na biyu ba, saboda mai Amerikawa ba su gamsu da irin da suka riƙe Amerika ba, musamman harkar tattalin arziki, harkar samar da ayyukan yi, hulɗar jakadanci tsakanin Amerika da sauran ƙasashe. Duk da dai a cikin tsarin Donald Trump ya ga musu cewa ba zai kai hari ƙasashe waje ba, kamar da irin su George Bush da wasu suke ta yi, su shi Obama din kansa ya dora su akan wannan. Amma kuma aka dawo irin hulɗarsa da mutane da dangantakarsa ba zai da shugaba, in ka duba za ka ga yana da mishkila a wurin Amerikawa, suna ganin sa a matsayin wani mai girman kai, mai jin kansa, mai abunan shi. Kuma wannan Biden ana ganin ya aiki da Barack Obama, kuma Barack Obama ya dora Amerika din nan kamar a wata turba, ya shi gari ta mutsila. Amma dai suka zo zaben bai favor da su, zaben Amerika ba da Najeriya bane. Su presidential system suke tsarin shugabanci da suke iko suke kamar yadda muke yi, tsarin mulkin su irin namu ne daga can muka haro. Amma su suna da wani abu da ake kira da turanci electoral college, wani kwamiti na dattawa wanda ya karshe suke tabbatar da waye wanda ya shiga
shi. Wato ba yawan ƙuri'u ba ne su ne?
Ba yawan ƙuri'u, inda yawan ƙuri'u ne da Hillary Clinton a baya da ta ce da ɓan Amerika. Amma electoral college ne wani abin da ne su dattawa su ne masu faɗa a ji, kuma mutanen ba wani yawa gare su ba.
To idan na koma ga kai ne shaha, to ka ji dai abin da wannan ya faɗa, to amma me yiwa ko kana da ɗan bambancin ra'ayi a kan yadda bayanin sa ya yi?
Ba bambancin ra'ayi na a zo a gani, amma dai alal haƙiƙa su Amurkawa sun fi la'akari da me shugaba zai musu a wajen hulɗar jakadanci da sauran ƙasashen duniya, don ba ƙasa ce wanda har yau suka dawwama kan cewa za a yi musu wasu abubuwan ci gaba ba, saboda kamar sun wuce wannan wuraren. So al'amuran da ake
ake kira foreign policy wannan kamar hullar jakadanci da nan da sauransu alabubuwan da Amurkawa ko duniya yake tasiri game da hulɗar wasu kasashen duniya ta ya aka yi abu kaza a me ya shafi irin harkalla da za a yi da ta shafi Middle East a harkokin Iraki Syria ina ne so duk irin wayannan abubuwan Amurka abin da tafi la'akari da shi kenan ba gina cikin gida ba duk da dai suna da abubuwan da ya shafi tattalin arziki kasancewar ita kasar Amerika abin da ya shafi gudanar da al'amuran kasashen waje da irin wannan hulɗar kuma kowa ya sani shi Trump suna dan alakanta shi ko kuma nuna masa yatsa wajen yanda yake gudanar da al'amuran sa na yau da kullun game da jama'a domin sun ce mutum ne mai abin da ya ga dama zai iya duk abin da yake so a gaban jama'a ba tare da ya tausasa maka a matsayin dan adam ba so an sha wannan abubuwan da yawa a wancan karan an yi ta nuna Trump inda watakila ya ci zarafin mutane a gaban jama'a ma da sauransu wanda har ku yan jarida akwai irin wanda aka saba tashi dai zai ce ba zai yi zance da kai ba ko ya kore ka ko ya irin wannan so sai ake kaman shi irin wannan dabi'ar tasa ba abin da jama'a suke so bane kuma shi kansa wannan zai iya rige masa farin jini kuma shi Joe Biden an san yayi zaman lafiya da shi Barack Obama a matsayin sa na mataimakin shugaban sa a wannan lokacin kuma ya san kowa mulkin siyasa na Amerika dama da Democrat da Republican kowa layin tsarin da yake bi na daban domin wancan ana gani kaman mutane wanda in abu ya faru za a kai yaki bu kaza suna kai tallafi fiye da wayancan yan wancan bangaren so a takalla yanzu dai tunda sun ce zuwa gobe result zai fara fitowa sai mu gani yanda result 270 ko daga electoral college ne ko daga ina ne wanda in an gama wannan an gama abin nan shi zai nuna mutum zai hau mulki ko kuma in Allah yarda
to idan na zo ga kai dan jarida yaya irin rahotanni da kake ji kuma kake sauraro da ma gani kafafen labarai na TV yaya rahotannin akwai wani sauyi ne da ake tsammani za a gani ko kuma dai abubuwan da yanda suke haka ne za su kare
ba a duru ta dida ake ga iko shi ne ba su ce cewar Amerika sun fara zabe ba kamar da fara tun da farko ana yi lami lafiya babu wani abu magana ganin sauyi ko na ba su sauraron su na ga maka dalle ne harkar tattalin arziki na Amerika dole ta shafi zaben nan ta wani ta wata hanya saboda yadda corona virus ta yi abin wasu da dama su rasa ayyukan yi kamar mu yadda ya fara nan kasa to shine kai inda wani canji da za a samu cewa waɗansu ba su samu damar wata kila sun kare gudanar ba duk da ba zaɓe ne irin wannan ba na mu ba na Afirka zaɓe ne da ake da na'ura ba zuwa za ka yi ka dangwale gudana ka tashi ka tafi ba a na'ura ce an zaɓa kawai duk sakamakon zai tafi wani rubu a nan ne ake gane ba irin zaɓen wani tsoron ka ita Amerika dai shi da abin da muke so fata shi ne fata Allah ya sa a lafiya a kama lafiya Allah kuma ya biyo mai rabo sa
Allah ga mutum malam ko za ka dan yi mana a takaice irin naka hasashe a dangane da yadda wannan abu zai kasance
a zarin gaskiya ko shi Biden da ya gama campaign dinsa a Pittsburgh ya kalubalanci Trump da halin ko in kula da Benu da ya nuna wajen mutuwar kusan mutane 230 a game da wannan annobar najin so saboda haka wannan suna kaman ba su kama ludayi ne yadda ya dace ba domin a samu magance irin wannan so wannan abubuwan da suka tallata a campaign akalla zai tasiri a zukatan mutane wajen zuwa a jefa kuri'a kuma a takaice shi Joe Biden din ya fito da wasu al'amura da yawa wanda ya kalubalanci Trump wanda bai gabatar da su ba a shekara kudinsa da ya yi na wannan kan kujera
to duka dai nan muka zo ga karshen wannan tattaunawa nawa saboda haka a madadin malam
wani su birnin kudu
sai wannan
lawal dogon jeje
to malamai ina muku godiya a dangane da duk da yake da lokaci kankan lokaci ne na same ku domin mu tattauna wani al'amari
a gishi ka Abdulhab masauraro kar a sha'afa kuna sauraron wannan shiri ne a shiri na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja a shakata da wani
ta gaida malamai masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin duk kan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin kama daga nan Washington DC da birnin tarayya Abuja, Alheri ke muku fata alheri.